sociaux peuvent être un outil efficace pour.
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo, assalamu alaikum da fata an wuni lafiya. Har yanzu dai Baba Yakub makeri ne tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Talata 14 ga watan Janairun shekarar 2025. Bayan labaran duniya za mu kawo muku tattaunawa da Talatu Bonat, 'yar Najeriya da ke zaune a California inda wuta ta yi barna kusan mako guda domin jin halin da ake ciki a wurin. A yau za mu ba ku dama ne ku kira ku bayyana muna ra'ayoyinku a kan matakin da gwamnatin sojan Nijar ta ɗauka na haramtawa 'yan ƙasar waje marasa takarda ko kuma izini shiga ƙasar. Shin kuna ganin ya kamata kowace ƙasa ta ɗauki irin wannan mataki na kare wato kanta ko kuma kiyaye wato zaman lafiya? Kamar kullum lambar mu ita ce 202-98-0-6850. Barin sake ɗaukar lambar 202-98-0-6850. Kamar kowane daren ranar Talata, yau ma muna tafi da shirin Allah ɗaya na Ramatu Garba, wanda a yau shirin zai duba zargin nuna wariyar launin fata da ke ci gaba da addabar baƙaƙen fata a ƙasar Turkiya. To amma kafin nan ga Hawwa da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Ga labaran mai karantawa Hawwa Sharif. Birnin Washington ya ɗau harami inda jami'an tsaro da wuraren binciken tsaro da aka tanadar domin kula da dubban ɗaruruwan 'yan kallo ke shirye tsaf domin bikin rantsar da zaɓen shugaban ƙasa Donald Trump da zai gudana a mako mai zuwa idan Allah ya kai mu, inda aka samar da katangar wucin gadi ta ragar waya mai tsawon kilomita 48 da ta kewaye harabobin. Bikin rantsar wadda za a yi a ranar Litinin idan Allah ya kai mu a kan dandamalin matakalar ginin Capitol da filin faretin zuwa fadar White House zai biyo bayan wani boren ƙarshen mako na abokan hamayyar Trump da ƙawayen jam'iyyu da kuma wani taron gangami na magoya bayan jam'iyyar Republican. Bikin rantsarwar na zuwa bayan neman rayuwar Trump da aka yi karo har biyu da ya haɗa da na lokacin da aka suka shishi a yayin wani taron gangami sa'ilin da aka harbo har sashi da ya gogi gefen kunnensa. Akwai wani harin da aka kai kan Amurkawan da basu ji ba basu gani ba da ya kashe mutane 14 ya jikkata gwammai yayin da wani tsohon sojin Amurka ya afka da mota akan dandazon jama'a a jajibirin Christmas a garin New Orleans. A ranar ne kuma wani sojin na Amurka ya tayar da wani abu mai fashewa a wajen katafaren Hotel in Trump da ke birnin Las Vegas inda ya kashe kansa. Masu shiga tsakani domin samar da yarjejeniyar tsagai da wuta tsakanin Isra'ila da Hamas sun ba ɓangarorin biyu wani daftari na ƙarshe a jiya Litinin bayan nasarar da aka samu a tattaunawar da ake yi, cewar wasu jami'ai da ke da masaniya a kan batun. A ranar Litinin ɗin shugaban Amurka Joe Biden ya ce haƙar yarjejeniyar na dab da cimma ruwa, cikin wani jawabi da ya gabatar a ofishin ma'aikatar cikin gida domin bayyana nasarorin da ya samu kan tsare-tsaren manufofinsa kan ƙasashen ƙetare. Biden ya ce yarjejeniyar za ta samar da sakin mutane da ake garkuwa da su, dakatar da yakin, samar da tsaro ga Isra'ila da ba da gagarumar kafar samar da tallafin jin kai ga Falastinawa da suka wahala matuƙa a wannan yakin da Hamas ta somo. Mutanen da ke da masaniya akan tattaunawar sun bayyana nasarar da aka samu a tattaunawar da aka gudana cikin daren Lahadi zuwa Litinin a matsayin gagaruma. Sun ce tuni daftarin yarjejeniyar ya nuna a hannun Isra'ila da Hamas domin amincewa daga shugabanni. A ranar Litinin ɗinnan hukumar binciken laifuffuka ta FBI da ma'aikatar tsaron cikin gidan Amurka suka fitar da gargaɗi ga jama'a game da barazana daga masu tsatsauran ra'ayi da ka iya ƙoƙarin kwaikwayon harin da aka kai na ranar bikin sabuwar shekara a birnin New Orleans da ya halaka mutane 14. Gargaɗin na zuwa ne mako guda gabanin bikin rantsar da zaɓaɓɓen shugaban Amurka Donald Trump a ranar 20 ga watan Janairu. Hukumomin tsaron biyu sun bayyana damuwa game da yiwuwar kwaikwayo ko kuma harin ramuwar gayya sakamakon yawan roƙon neman yin wasan taho magamar ababen hawa a matsayin wata dabara na yiwuwar sako wani mummunan hari na masu tsatsauran ra'ayi, cewar hukumomin cikin wata sanarwa. Ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Dakarun Rasha na kewaye wani muhimmin yanki a gabashin Ukraine da suka kwashe watanni suna barin wuta a cikinsa da nufin kwace shi, inda a yanzu suke mai da hankali wajen katse hanyoyin shiga da kayayyakin bukatu zuwa yankin, cewar wani jami'in Ukraine a jiya Litinin. Dakarun Rasha a yanzu na zagayewa ne kan muhimman wurare a Pokrov, inda wani gagarumin ginshikin tsaron Ukraine ya ja musu daga da ya sa akan tilas suka sauya akalarsu zuwa kan wata babbar hanya da ta tashi daga yankin zuwa tsakiyar birnin Dnipro na Ukraine, kamar yadda wani mai magana da yawun wata karamar rundunar soji wanjo Victor Trekhovoy ya shaida wa kafar labarin Associated Press. An bayyana cewa wannan hanya tana da muhimmancin gaske wajen shiga da kayan cimakar dakarun Ukraine da ke daukacin yankin. An yi hasashen cewa rage kaimin zirga-zirga a hanya zai haifar da mummunan cikas ga Pokrov. Trekhovoy ya faɗa ta sakon WhatsApp cewa ya zuwa yanzu haƙarsu ba ta kai ga cimma ruwa ba, kuma dakarun Ukraine na aiki tukuru domin tabbatar da ganin burinsu bai cika ba, kamar yadda suka gaza yin nasara a baya na ganin sun kama birnin. A ranar Talata na Majalisar Dinkin Duniya ta ce adadin mutanen kasar Haiti da suka arce daga gidajensu sakamakon tashe-tashen hankulan kungiyar 'yan daba da ya rika karuwa tun a bara ya yi matukar muni. Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniya ta ce kididdiga ta baya-bayan nan ta nuna cewa mutane miliyan 1.41 da yawansu da aka daidaita daga gidajensu ne ke faɗi tashi da ƙarin buƙatar tallafin agaji. Mai magana da yawun hukumar Kennedy Okot Omondi ya shaida manema labarai cewa a watan Disambar shekarar 2023 an kiyasta yawan mutane da aka daidaita daga muhallansu sun kai kimanin 315. Ya ce tun bayan shekara guda adadin ya ninka har sau uku na miliyoyin mutane da tashin hankalin kungiyoyin dabar suka tarwatsa. A babban birnin kasar Port-au-Prince, hukumar ta kula da 'yan gudun hijira ta kara da cewa yawan mutanen da tashin hankalin 'yan kungiyoyin dabar ya daidaita a Haiti ya karu da kashi 87 daga cikin 100 da ya kai ga rushewar muhimman ababen bukatar rayuwa, musamman kiwon lafiya da matsalar karancin abinci.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, yanzu bari mu leƙa jihar California, inda iska mai ƙarfi da busassun ciyayi suke ƙara ta'azzara tashin gobara a kudancin California, in ji jami'ai. Gobara wacce tafi yin barna a tarihin jihar ta kashe mutane aƙalla 24 tare da raba sama da 100,000 da muhallansu. Grace Alheri Abdu ta tattauna da Talatu Bonat, 'yar Najeriya da ke zaune a jihar California, inda wannan wuta ta yi barna kusan mako guda domin jin halin da ake ciki, ga kuma bayanin da ta yi.
A jiya dai aka ce mutane 24 sun mutu, wanda suke banci news da safin nan ba. An ce a zauna dai da shiri don iska, an ce iska zai sake tasowa, so an ce a zauna da shiri musamman wuraren nan da wuta ya kakkama. Ana ce sauran wurare dai ba san yadda iskan zai juyo ba, ana ce yanzu dai a shirya akan cewa in aka je shela akan cewa ai gudun hijira mutane su tashi su bar wuraren da suke.
To ko ke kin bayyana cewa duk da yake ku ba daidai inda wannan wutar ta tashi kuke ba, amma da yake kuna kusa kuma hayakin nan ya shafe ku, ta wace hanya ya shafe ku, ya kuka ji?
Iska ya dauko hayakin gari duk ya zo da hayaki, waɗansu ma masu ciwo kamar asma abun ya zo ya dame su kwarai da gaske, waɗansu sun tashi sun bar wurare a unguwannin da suke zama sun tafi wani anguwa domin kada su samu su shaka wannan abu. Waɗanda sun samu sun shaka sun yi ta fama da wannan ciwon asma din nan, so wasu suka yi ta amfani da Ventolin, abin da suke sha ya taimake su wajen numfashi.
To yaya wannan wutar dajin ta shafi rayuwar yau da kullum a inda kuke?
To a yanzu dai wutan ya sauka, mu wuraren mu bai iso ba iskan, mun samu iskan amma wutan yana nisa da mu, ya dauki wutan bai iso wurin mu, an samu an tare wutan da bai samu ya wuce ya iso wurin mu ba.
To iya sanin ki akwai waɗansu da suka fito daga wajajenmu ko koda wace kasa ta nahiyar Afirka da kuka samu labarin wannan lamari ya shafe shi?
To ban ji dai wani daga wanda ya fito daga wuraren Afirka ba. Amma dai na san cewa mutane mu suna zama ta wuraren da wutan nan gidaje suka koko ne. Sai dai ban san wani a yanzu ban ji wanda na sani cewa wutan nan ya shafe su ba.
To ku a nan na san dai jihar ku tana da girma kamar kowaɗanne jihohin Amurka daga gari zuwa gari duk da yake kuna jiha ɗaya wani lokaci ma ko da kuna birni ɗaya saduwa takan zama da wuya saboda yanayin aiki. Kuna da wata ƙungiya da inda kamar bala'i ya faru irin haka ko kuma ko na jin daɗi ko kuma na bala'i za ku iya tuntuɓa jimuna a ƙanƙanin lokaci ku san abin da kuke ciki? Akwai wata ƙungiya irin haka da ta haɗa kan ko da 'yan Najeriya ko kuma 'yan ƙasashen nahiyar Afirka nan?
Eh, akwai wata kungiya da akan haɗu amma ba koda yaushe ake samu haɗu ba domin aiki mutane na nan daban-daban lokacin da mutane suke zuwa aiki daban-daban. So yadda akan ya kamata a haɗu ba a haɗu yadda ya kamata. Ko da shige da ana kokari ana haɗuwa amma dai wani lokaci mutane sukan zo da yawa amma wani lokacin wasu ba sa zuwa.
Grace Alheri Abduke dan a tattauna wata da Talatu Bonat ƴar Najeriya da ke zaune a jihar California. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wani garin da ake kurba manja da zalla.
Wani gari
bai kai gabas da nisa ba.
Wani gari
bai canje ja a suna ba.
Wani gari
bai kai arewa hali ba.
Wani garin da ake kurba manja da
madalla. To jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Barkamu da warhaka da kuma sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na Allah ɗaya gari bamban. A kowace shekara dubban ɗalibai daga sassan Afirka ne ke tururuwa zuwa ƙasar Turkiyya don neman ilimi. Sai dai da dama daga cikinsu sun ci gaba da fuskantar ƙalubalai masu nasaba da wariyar launin fata.
Ya gama nuni na mana irin surrounding din gidan da sai yanzu mu shiga main entrance din gidan sai matar ta leko take ce mashi ina zai kai mu sai yake ce mata mu ne sababbin wanda zai ba mu rent din flat din da zamu zauna. Sai ta fara attacking din mutum me yasa zai kawo mu haffa da kokokanta mu bakaki ne fata su har gwarin mai kawo turka.
Dan an taba kira na Abd ni ba daga baya sarki gare mai ashe Abd ana kiran ka bawa kawai
in sun ganka baki sai ai ta ganin ka kaman ba mutum ba.
Akwai ruwan da na zauna wanda mutum ba zai zauna ma kusa da baki ba.
Kyamar baki tana ci gaba da yi wa rayuwar wasu ɗaliban Afirka barazana.
Lalle sun shafi rayuwata tunda ina karatu jami'a kuma akwai courses din da sanadiyar irin waɗannan abubuwan sai da na maimaita su wata shekara da ta gabata wanda na ɓata lokacina na ɓata kuɗina.
A sakamakon hakan ne wasu daga cikinsu suka soma fafutuka na ganin sun zame wa junansu garkuwa.
Akwai social groups haka waɗanda da ake ga mafi akasari ma na ɗalibai ne ana gaggaya wa mutane cewar to fa ga sabuwar doka ga abu kaza da za a yi ga abu kaza da za a yi ga abu kaza da za a yi.
To a biyo mu don jin cikakken shirin tare da ni Ramatu Garba Baba.
Wani gari bai kai gabas da nisa ba.
Wani gari
bai canja ja a suna ba.
Wani gari
bai kai arewa hali
madalla. Rahotanni dai sun nuna cewa duk da maƙudan kuɗaɗen shiga da Turkiyya ke samu daga hannun ɗaliban Afirka, ɗaliban na yawan cin karo da tarin matsaloli da zarar sun isa ƙasar.
Sunana Bashir Saleh wanda aka fi sani da Argusawi. Abinda ba zan manta ba wanda ya faru da ni shine na inda na ƙalubalanci wata malama ta inda tana karantar da mu ilimi na wato logic wanda muke kira da ilimi na mantiki. Sai ta fike buga min wani misali na cewa wato dukkanin Larabawa 'yantattu ne. Sai take cewa kuma a cikin Afirka akwai Larabawa saboda haka wani yanki na Afrika ƴantattu ne. Sai na ji kowa ya shiru ba a kalubalance ta ba, abun ya tsaya min a rai. Sati mai zuwa na zuwa, na ce mata, malama abin da kika yi a ciki tabbas akwai racism ciki. Saboda ta ce wani yanki na Afrika ƴantattu ne, kuma ƴantattu na Larabawa ne. Sai na ce mata, kenan mu da muke ba Larabawa ba kenan, bayi ne mu kike son ki ce. Ba ta ɓoye ƙabilancin ta game da cewa Balarabe shi ne sama. Da mu da ita dukanmu foreigners ne a Turkey, haka ne. Amma sai ta ce ma ɗalibai Larabawa, ta ce musu Larabawa, mu ƴan Afrika sai ta ce muna baƙi.
Ni ma akwai wata malama da nake koyan turkanci a gurinta. Tunda nake a rayuwata alhamdulillah ban taɓa maimaita aji ba, sai akan wannan mata ƙiri-ƙiri kawai ta ce ma ai kawai ba zan ma wuce ajin ba kawai. Inda ta faɗa ɗin sai da na maimaita ajin, amma na ji na kai ƙarar ta gaskiya, ban ba abin ya tafi haka ba.
Sunana Halima. Akwai challenges gaskiya sosai da sosai da ake fuskanta, saboda ko internship ɗin kafin ma mu fara, sai da makaranta ta zo ta same mu, ta ce mana ga sai mun biya $150 mai each class, saboda asibiti sun fara complain da cewa ba ma jin yare. Tun kafin mu zo mu yi agreement da su cewa course ɗin is going to be in English, kuma school ɗin is an English university, me yasa za mu je mu dinga fuskantar ƙalubale haka?
Kuma ana ganin cewa ɗalibai na buƙatar fahimtar dokokin ƙasar don sanin yadda za su kare kansu.
Sunana Salim Jibrin Ɗanbatta ne, assistant professor ne a ɓangaren software engineering. Bambancin yare wannan shi ne matsala ta farko. Sannan su kuma dangane da ɗalibanmu na Afirka, za a iya cewa babban matsala ta farko da take faruwa shi ne yanayin dokoki da ake da su a nan. Saboda mu mafi akasari ƙasashen namu dokokin namu ko dai ba su da tsauri ko ma babu su. To su kuma a nan suna da dokoki masu yawa. Waɗannan dokokin lallai kan suna da cikin abin da yake fara yanke wa su ɗalibai namu ƙwarin gwiwa. Ni daga abin da na lura, kusan bambancin fata ba matsala ba ne ba. Mafi akasari dai za ka ga cewar wani ko yana fari an nemi ya yi wani abu, kai ba a nemi ka yi ba, ko kai an nemi ka yi shi ba a nemi ya yi ba, saboda waɗannan dai kamar yadda na faɗi dokoki.
Kowa da yanayin ƙalubale da ya fuskanta. Kin ga shi ya zo ya yi PhD a nan garin, ba kamar mu da muke undergraduate ba. To kin ga yadda za mu shiga mu'amala da ɗalibai ba kamar su ba da malamai. Amma mu gaskiya sadali ka samu yaro ko ɗaya ko biyu ko uku, ka tambaye shi ka ce baka wani labari wanda ya danganci nuna wariyar launin fata, ya ce ma babu gaskiya. Tabbas za a iya samun cewa in baka iya yare ba, wannan communication gap ɗin nan wani tunani zai iya shiga ka yi tunanin ko amma wani abun.
Ra'ayoyi dai sun ci gaba da karo da juna. A sakamakon hakan ne ɗaliban suka ɗauki mataki na samar da ƙungiya da a ƙarƙashinta ake iya nemo wa ɗalibai mafita.
A ƙungiyance muna iya ƙoƙarin, saboda gaskiya ana hukumomi suna iya bakin yinsu. Idan ka ga amma racism to zaki ga ba wai daga wani official bane ba. In ko official ya kuskure wannan abin, ko ɗan sanda ko malami ko ma dai wani wanda yake da wani mukami, to in ka je ka shigar da shi ƙara, ana ɗaukan abin da gaske. Kuma akwai lauyoyi da muke tattare da su, haka idan mutum ya samu irin wannan case ɗin, lauyoyin free ne za ka je ka same su, su shiga kuma za su tabbatar da wato mahaƙinka.
Shakka babu wariyar launin fata matsala ce mai munin gaske da ke shafar lafiya da ma rayuwar duk wanda aka taɓa yi wa. Dalilin da ya sa a ƙasashen da suka ci gaba suka ayyana ta a matsayin babban laifi.
Duk lokacin da wani fari zai yi wani abun a ƙyale shi, kai baƙi ka yi a ƙyale ka, amma ka ware launin fata. Duk lokacin da za a yi mishi wani abu a matsayin shi na fari, kai baƙi ka zo a ƙi maka, amma ka ware launin fata. Amma inda a ce wani ne an sa wata ka'ida, an ce duk wanda ya saba za a saba mashi, kuma kaga an yi ma fari kai ma baƙi an maka, ba ware launin fata ba ce. Amma duk lokacin da za a iya daga ma fari ƙafa,
kai kuma a zo a kidaga maka kafa, wannan wariyar launin fata ne kamar yadda wasu ke yi in an zo jarabawa, kana ji kana gani fari zai lafe zai shige kai baki ka zo a ce ba za ka shiga ba.
Sauraron mu da haka ne za mu yi sallama da ku a cikin shirin na Allah ɗaya gari bamban a madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu da kuma sauran abokan aiki na nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ramatu Garba Baba ke cewa da ku mu huta lafiya daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.
Kuma da gaida Ramatu Garba da wannan shirin. Shirin da yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma lokaci ne da zamu ba ku dama ku kira ku bayyana mana ra'ayoyi akan wato matakin da gwamnatin soja Niger ta dauka na haramtawa 'yan kasar waje marasa takardun tafiya ko izinin zama shiga kasar. Shin kuna ganin ya kamata kowace kasa ta dauki irin wannan mataki? Lambar mu 202-980-6850. Amma kafin mu bude layi, bari mu ji wani karin bayani daga Suleiman Muni Barmat kuna.
Barazanar kutse da yunkurin tada hargitsi da gwamnatin mulkin sojan kasar ke zargin wasu kasashe da hannu ne mafarin bullo da wannan doka. Matakin da shugaban kungiyar Sinerji de la Societe Civile El Kabir Mohamed ya yaba da shi.
Wannan dokar da shugaban kasa ya dauka ba wai na neman mu yi kyamar ko koran baki kamar yanda wayansu kasashe suka yi ba, a'a, saboda kiyayewa da tsaron kasar mu ne, saboda akwai baki da ke zuwa su yi banna kuma taran da dan gari akan ci gari.
Sai dai mawallafin jaridar Niya Info Alhaji Tahir Garka na da wani ra'ayin na daban.
Lalle tsaron kasa gaskiya ne, amma abin da ya kamata a gane ba zancen tsaron kasa ne akai ba kuwa, zancen a juya hankali 'yan kasa ne don su manta da dukkan bayanin da so za su ka zo su kai musu lokacin da suka ce ga abun da yasa suka dauki mulki sun kasa yin shi.
Sanar da hukumar 'yan sanda samun bakunci daga wani dan kasar waje tilas ne ga kowane dan nishar a ƙarƙashin wannan doka ko kuma mutum ya fuskanci fushin hukuma. Ko baya ga batun tsaro, dokar ta 13 ga watan Janairun 2025 abu ne da ke hangen saka tsari kan sha'anin cirani da shigowar bakin haure, in ji masana. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To madalla, tunda mun ji karin bayani sai ku kira ku bayyana mana ra'ayinku. Muna da kira ta farko daga jihar Kebbi. Wane ne a Kebbi? Wane ne daga jihar Kebbi?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi
wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi.
Sunana Bala na Kuta daga nan Ikiya
Kaduna. To Malam Bala, duniya na sarinka.
Alhamdulillah, mun gode wa Allah, Allah ya saka mu sai.
Amin.
Ra'ayina game da jamhuriyar Niger. Haka da sun kai yayi daidai.
To ina jin mun rashi malam na Kebbi. Bari mu je jihar Katsina. Wane ne a Katsina?
Ya wato sunana Sahabi ne tajin waya gazir ga karamin hukumar kurshi a jihar Katsina.
To ma Sahabi, bismillah.
Eh, gaskiya ne jihar ta yi daidai, saboda an ce sai bango ya tsage karan gare ke ba samun wurin shiga. Ya kamata ta tsare iyakokinta kamar ba bakar ta yi misali da muna da nun Najeriya. Gaskiya an saki abin sakaka, har wasu ma suke shiga suka ma suna mana abubuwan da ba daidai ba ne ba, domin su shugabannin nasu in sun yi haka suna faɗa mu ya kamata su rika cikawa. To alhamdulillah, gaskiya shugabannin su ba irin namu ba ne ba. Na su Allah ya sa alkhairi. Na gode. Suna na Sahabi mai tajin waya.
To mu kuma mun gode kwarai ma Sahabi. Bari mu kada jamhuriyar Niger din mu ji kira daga gurin. Wane ne a Niger?
Assalamu alaikum mu Amurka.
Wa alaikum assalam.
Kuna magana da Sanusi Madattai da Magaram.
To ma Sanusi, bismillah.
Yawar gaskiya ne wannan doka ko mataki da gwamnatin mulkin sojan Niger ta kasar mu ta dauka. domin ɗaya daga cikin muhimmancin shi ko biyu wannan mataki zai ba ƙasa damar samun kuɗin shiga daga ‘yan ƙasashen da ke son shiga ƙasa, kuma halawakan zai kara ma zai taimaka kwarai wajen kare ƙasa daga barazanar da take fuskanta musamman.
To, mun gode ma Sani Musa, bar mu sake zuwa jihar Katsina. Wane ne na biyu a Katsina?
Assalamu alaikum
assalamu alaikum wa
rahmatullahi.
Yawo, barka da to, muna sarrin ka. To, bari mu gani, bari mu dauki na Taraba sai mu ka bibiye mu, insha Allah za ka ji mu. Mu dauki kira daga jihar Taraba. Wane ne a Taraba?
Kuna tare da Bukar Mai Shayi Malofi Marbanjen da ke karamar Lamido.
To, bismillah Mai Shayi.
Gaskiya wannan dokokin irin suna da kyau sosai, domin dama sai bango ya tsage kadan da ke samun gurin fakewa yi. Allah ya ba da sa'a taki lafiya.
To, amin summa amin. Malam na Katsina, wato muna daukar ra'ayinku ne akan wato matakin da gwamnatin Niger ta dauka na kiyaye wato iyakokinta daga baki da basu da takarda. Shi yasa shin kowace kasa ma ya kamata ta yi hakan? Abinda muke tambaya kenan. Muna da kira daga jihar Nasarawa. Ne ne a Nasarawa?
Injiniya Baba Yakubu Makidin, kamar injiniya mai gero makidi Kwadago na jihar Niger.
To, malam injiniya, bismillah.
Wato, wadda Niger ta yare da ta haka kowace kasa ajiye ta yi ta kiyaye 'yan kasa wadauke masu shigowa kasar ta ba bisa ka'ida ba. Mu muna gudun ba abin da Niger ta yi, ya dace haka nan. Yanzu za ka shiga kasa a san kai waye, yana da kyau haka nan. Amma saboda rashin ana shiga ta barauniyar hanya, kika kawo da gurbi suna lalata kasa. Ni ban ga lahin Niger ba dan ta tantance wanda ke shiga kasar ta ba tare da izini ba. Shi ya kawo doyawar ta'adanci da addanci da ake yi. Don haka ni ina goyon bayan Niger. Injiniya mai gero makili kwanta gwada jihar Niger, Baba Yakubu.
To, mun gode injiniya. Har yau ne muna nan a jihar Nasara din. Wane ne na biyu a Nasara?
Bashir Tela ne daga nan lafiyan Bari-bari.
To, ma Bashir, bismillah.
A wannan tsari da jamhuriyar Niger ta yi ya yi daidai, kuma ya kamata ce kowane ƙasa a yakan, saboda barin abin saka kan to dole a samu damuwa yayi. Na gode wa Bashir Tela ne daga nan lafiyan Bari-bari.
To, mun gode ma Bashir, bari mu kada zuwa jihar Kwara. Wane ne a Kwara? Wane ne daga jihar Kwara da alamar layinsa?
Kuna tare da Bello Garba. Bello Garba ne na kala-kala daga nan Kwara.
To, bismillah Bello Garba.
To, gaskiya wannan mataki da Niger ta ɗauka mataki ne mai wanda ya yi daidai, da aka muna kira ga ƙasashenmu na Afirka da su yi koyi da wannan ƙasa ta Niger. Don gaskiya abu ne mai kyau, ba ta bar kowane ya shiga ba tare.
To, bari mu je jihar Jigawa. Wane ne a Jigawa?
Salamu alaikum.
Amu alaikum assalam.
Alhamdulillah, kuna tare da Rabiu Taura.
Rabiu, to, bismillah man Rabiu daga
Taura Jigawa State.
To, bismillah, duniya na sare ka.
To, alhamdulillah Baba, gaskiya ne ya kamata a ce kowace ƙasa ta ɗauki matakan tsare a ainihin iyakokinta, saboda halin da ake ciki na rarra matsalar tsaro a duniya. Saboda haka, in wata ƙasa ta tsaya ta kyautata tsaronta, za ta zauna lafiya. Wannan ba wani laifi ba ne, kowace ƙasa za ta iya yi.
To, mun gode, bari mu ɗauki kira ta ƙarshe daga jihar Kebbi. Wane ne a Kebbi?
Sunana Adan Asaba Mai Fata daga Yahudi.
To, bismillah, duniya na sarrin kabala.
To, Baba Yakubu Makeri, da farko dai ina son shugaban Niger Abdulrahman Tchani ya sani ba duka talakawan Najeriya suka goyi bayan matakin da ECOWAS ta dauka a kan kasarsa ba. Wannan mataki da ya dauka ya yi tsauri da yawa, ya ta sauta, saboda bako rahama ne, duk kasar da bako bai zuwa, to gaskiya babu alheri a ciki. Da fata za ku tashi lafiya.
To, mun gode kwarai da gaske, wato malam na Kebbi, da kuma wannan kira muka kawo ƙarshen ɗaukan waya. To jama'a, ina jin saboda karancin lokaci ba za mu kawo labarai a takaice ba, amma sai kuma gobe za ku ji mu dauke da wani sabon shiri yanzu a madadin wato Fiona Wamai da ta taimaka muka gabatar da shirin, da kuma wato Hawwa Sharif da injiniyan mu na wannan lokaci, da Sarfilo Hashim Gumal da ya dauki muna waya. Muna muku sallama, a kwana lafiya, wassalam.